rikicin duniya da mere ake yin sa. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barka da kasance da mu a cikin wani sabon shirin namu na rikicin duniya da mere ake yin sa. Shirin da ke kawo muku labaran ban mamaki, ban tausayi, ban tajibi, wasu lokutan ma da labaran ban haushi. Kazalika mukan zakulo binciken masana kimiyya a duniya, Allah buya ga gar misali da shimfiɗa ban ƙasa. A cikin shirin namu na rawatan mana ina muka dosa. A nan ma suna a gwangon ne a nan jihar Kano ke ci gaba da kokawa da yadda suka ce suna fuskantar matsin lamba da wasu jami'an tsaro da suke zargi na bogi ne da suke kokarin wuce makaɗi da rawa da kuma kasar sana'a su ta bola jari wato gwangon da ko da irin taimakon al'umma da dama da suke yi.
Ga yara da zaka ga a lunguna suna harkar ta'addanci, wanda ya kamata su a ce su zo su maida hankali akan a yaƙi wannan. Ce doka ce ta ba jaman tsaro kawai dan ya ganka da kaya ba zai tsaya ya bincike ba, kawai sai ya hauka da duka.
Kuma da a cikin shirin za ku ji da wani magidanci nuna damuwarsa da yadda wasu daga cikin matasa ikirarin rashin ayyukan yi duk da dubban sana'o'in da suke jiran matasa a kasar nan, musamman a nan jihar Kano cibiyar kasuwanci.
Dan ka auna an ka je wasu kasashe aka ka ce kai dan Kano ne kuma ka tafi neman kuɗi, can sai ga mutanen garin suna mamakin ka, wanda ya ana maganar Kano ta ce cibiyar kasuwanci, ka tsallake cibiyar kasuwanci ka tafi wani ƙasa yar karama wacce ma tattalin arzikin nata gaba ɗaya guda nawa ne.
Kuna ta da mu a cikin shirin namu na rikicin duniya da mere ake yin sa. Muna da rahoto na musamman a dangane da ranar Hausa da muhimmancin harshen Hausa a kasar Hausa da ma yadda ya kamata Hausa su yi amfani da harshen nasu na Hausa don martaba harshen Hausa a idan duniya.
Sai kuma akwai kalubale iri daban-daban wanda harshen nan harshen Hausa yake fuskanta.
Na mai suka tattun rahotannin na nan tafa cikin shirin namu na rikicin duniya da mere ake yin sa. Da ma yadda kallo ya koma sama wanda aka ce shawo ya ɗauki giwa a dangane da talaka suka zuba idanu dakon jiran shugabannin siyasa da ke farautar ƙuri'unsu domin koma kan gujirin madafin iko ko kuma samun damar ɗaɗɗana kujerun mulki, duk ko da a cewa talaka sun gaji da gafara sa bayan ba su ga ƙaho ba.
Tafiya ake ta san zuciya, in kai ka ce baka so ba zan tsaya na binciki me yasa baka so ba, ni ma son hawa wannan doro bale ma ce kai abokina ne ko kuma yana kaunar ka tunda baka so ni ma bana so.
Dan Allah dan Annabi ayi kamfen mai tsafta, kar a zo wajen kamfen mutum ya zo ya sa mutane wawa ko kuma ya dauko makami ko adda ya riga sa dan uwansa.
Dan sai ku biyo mu. Masarar sunana Bashir Idris Ungwagwan da ke jagoranta shirin, wanda shirin namu kai zai fara duba ga rahoton mana ina muka dosa.
Kaya ne na mutane su suke siyar masu, kaga ba na gwamnati bane, to amma suna shiga hurumin da ba nasu ba, daga sun ganka da kaya kowane iri ne, kawai zaka ga wani lokacin ma su kwacewa mutum in suka ga yanayinsa, to suna masu barazana da dukiyoyinsu.
Masana gwangon ne a nan jihar Kano ke cigaba da koka da suka ce jami'an tsaro musamman wanda ake zargi na bogi ko kuma jami'an tsaro na sakai na kokarin musguna musu da kuma wuce makaɗi da rawa ta yadda sakar suka hana masana a bola jari wato gwangon damar shakatawa da kuma sana'a su cikin wacce hankali, duk da a cewar su sana'a ta bola jari wato gwangon na taka muhimmiyar rawa wajen samar da dubban ayyukan yi ga matasa da kuma rage gwamnatin lodin matasan da ke jiran samun aiki daga gare ta da hakan shike ka kuma baya musamman a fannin tsaro da ake fama da matsalar da kuma take neman gagarar kundila.
Yau sunana Ambassador Aram Makona Ungogo, musamman civil defense da sun fi takurawa mutane, wanda kuma an kirkire su ne bisa kan doka da oda su rinka kiyaye kare kayan gwamnati, amma mu kuma yawanci kayan da mutanen mu suke shigowa, to mu gaskiyar lamari ba wanda za mu dora wa laifi irin shugabannin su na jami'an tsaron, duk da koke-koken mun yi ba ɗaya ba biyu ba sun ƙi su daina, to amma insha Allahu za mu rinka addu'a duk mai hannu a cikin zaluntar mutanenmu musamman baƙi, Allah ya mana sakayya tsakaninmu da su. Da yawa kuma babban abin takaici, mu da muke sana'a mutum ya bar garinsa ya tafi wata jiha can ba sa samun tsangwama, sai kaga su suke samun barazana ta su rinka cewa za su kai mutum office, za su kai shi kotu, wani lokacin ma sai kaga musamman duk
da dai harkokin mutanen karkara ne suka dan fi fita waje su je su nemo kaga suna masu wannan barazana ga yara da zaka ga a lunguna suna harkar ta'addanci wanda ya kamata su ya kamata a ce su zo su mai da hankali akan a yaki wannan sai da miyagun kwayoyi amma sai kaga wanda ya fita neman halak din sa shi yake samun barazana ta jami'an tsaro yanzu akwai wani mutumi wallahi dazu da safan nan dan kofar ruwa yake fada min wasu jami'ai nan wajejen kofar ruwan civil defense har da wanda mai da keshi ya ji masa ciwo nace wallahi ya dau mataki ya kai ya je kotu ya nemi hakkin sa saboda in ana barin sa haka wace doka ce ta ba jami'an tsaro kawai dan ya ganka da kaya ba zai tsaya ya bincike ba kawai sai ya hauka da duka kuma ya kamata mai girma gwamna da majalisa ya kamata su tsawatar wa jami'an tsaron nan musamman na civil defense saboda suna wuce gona da iri suna kai saboda kaga wannan sana'a gwangwan din gwamna ta rage ma dawainiya ta matasa da yawa saboda suna neman wa kansu mafita zaka ga akwai ma masu degree master duk sun shiga harkar wannan din ta gongon kuma yawanci fita ma suke abu ne ake yi dan al'umma kuma su ma aikin al'umma suke da kudin mutane da kudin mu ake biyan su amma bai kamata kuma su rinka sa zalunci a cikin harkokin su ba
to nan ko wani magidanci ne nuna damuwar sa da wasu matasa ke ikirarin rashin samun ayyukan musamman a kasar Hausa dake da jahohi irin su jihar Kano Cibiyar Kasu wanci a Najeriya
ba sana'o'i bane babu anan ba rena sana'a ce ta malam Bahaushe zai bar sana'a a gida kuma yaje can wani waje kaga yana yin irinta irin laborance nan zaga mutun ya iya aikin nan anan kuma ya tsallake ya tafi wata kasa ya je can ya rinka yi zaga kasashen nan kananan sana'o'in nan da nan mutun sai ya ce ba zai yi ba dan yana ganin shi a gida yake ga iyaye ga wane ne amma in yaje wata kasa sai ga nayi kasa ma da wannan sana'a da yake anan
sai dai a ce wasa babban takeicin shine da matasa ke barin aiki na dukar taiki mana da matasan ke yin balaguro zuwa wasu kasashe da jahohi da rufin ganin cewa sun samu abin duniya duk ko da idanun su ya makance da barin dubban sana'o'in dogaro da kai a nan jihar Kano da daukan kafa zuwa kasashen ketare wanda karshe mai doki ke koma kan kuturi
sunana Kwamarat Awale Useni Awale Arbaba ba wai sana'o'i bane ba mu da su ba a wannan jihar tamu da ma kasa baki daya ba a mu matasan mu da suke tasowa rena kananun sana'o'i suke yi wanda zaka gani mutun ga garin su ga sana'a wacce zai ya rufa kanshi asiri wani ma ya rabu da shi asirin sa ya rufu sai ga mutun yana hangen wata kasa ko wani waje daban kaga yaran mu matasa suna kwarara zuwa kasashen Laraba wannan in kaga yanda ake wa mutanen mu wulakanci da cin kashi sai ka gwammace ma abun babu dadi dai saboda haka ina kiran da zan yi wa matasan mu sai hakuri su rungumi kananan sana'o'in da Allah ya hore mana a kasar mu domin shine mutuncin mu da martabar mu to so haka ina ganin kiran zai a gare su da sai hakuri da kadan kadan haike zama babba da karamar sana'a nan kana yi har sai Allah ya kai ka inda baka tsammani amma ka rena ka tafi wani waje ka je ana kyaraka ana nuna ma baka isa ba ana cewa kai ba dan kasa bane amma ka daure amma a kasar ka kaji ka daure kai wannan sana'a in aka bincika sana'o'i daruruwa ne wanda yan kasashen waje ko kuma yan wasu garuruwa suke tsallakowa suke zuwa cikin birane suke yi amma yan biranen sai dai su wanke hannunsu su wanke hula a zo kan titi a zauna ana ta kirga motoci wanda wannan ba alheri bane a tattare da mu
matsalar rashin ayyukan yi da matasa ta rade tana cewa al'umma kwariya a inda wasu masharanta ke kallon rashin ayyukan yin a matsayin tamkar mutuwar zuciya da wasu daga cikin matasan da ke jiran samun aiki daga gwamnati wanda rashin tabuka abin a zo a gani shike sanya zuciyar matasan murus da mutu kuma ba tare da samun kyakkyawan makoma ba da cikin farkanta na samun rufin asiri a duniya to anan kuwa iya cewa kowa ya rawa bare dan makadi wanda wannan rana ita ce rana Hausa da muhimmancin Hausa da harshen Hausa da yadda ya kamata al'umma su amfana da harshen Hausan da kuma da harshen Hausan ya tumbatsa zagaye kasashe daban-daban na duniya sai dai duk da hakan harshen Hausan na fuskantar kalubale a fannoni daban-daban musamman sau dai da wasu bata gari ke amfani da harshen Hausan da Hausawa wajen batar wasu da tsalle da ke shafar wanda basu gani ba ma'ana jinsin Hausa da ayyace waki dai shike bata gari
to alhamdulillah abin da ke faruwa da farko ma sai mu tantancewa shi dai harshen Hausa harshe ne wanda Allah ya daukake shi da kuma mabiya da kuma masu amfani da shi ciki da wajen Najeriya wannan rana hakika rana ce mai muhimmanci domin a kasancewa da Hausawa da ba wani ba Hausawa ba sai a kasancewa suna goyon bayan dangane da wannan rana Sai kuma akwai kalubale iri daban-daban wanda harshen nan harshen Hausa yake fuskanta. Za mu ruwa su san cewa a bangarori da dama ana nazarin sa to amma kuma mu kanmu muna rikon sai sashi dangane da irin su goma da Allah ya koya wannan harshe din. Musamman ta bangaren misali nazarin sa a yau an waye gari dalibai yawancin lokaci ba sa so ma su ce Hausa ba su ke karanta. Wala Allah kuma bayan ma ba sa so su Hausa su ke karanta don kuma sai suke suna karantar kimiyya ko chemistry ko physics ko wani abu dai haka. Amma ka ga wannan kalubale ne. Sannan kuma idan muka zuwa cikin cewar a kafafen yin labarai wajen tallace-tallace da kuma rashin bin dokoki da wajen ka'idojin rubutu duka wannan kalubale ne wanda wannan harshe yake fuskanta. Sannan kuma uwa uba idan muka zuwa cikin cewar a shi kansa Bahaushe a wasu wuraren baya ce ya bayyana kansa shi Bahaushe ne ya kuma ce a'a wani harshe ne ne ba saboda mai wai gudun tsangwama saboda haka waɗannan matsaloli ko waɗannan ƙalubale da faɗan su su wani mahala ba yana ɗaya daga cikin irin ƙalubalen da wannan harshe yake fuskanta. Sannan kuma misali a nan a faɗaɗe yau kamar yadda muke faɗa yau ake aiwatar da harshen Hausa na duniya reshen jihar Kano a Sa'ada Filimi. Wannan taro ne wanda zai tallaci yaya matsayin tsaro yake a ƙasa a sassan ƙasar Najeriya duba da an bar tsarotun gargajiya an kama zamanin kuma ya haifar yana haifar da matsaloli iri daban-daban da kalubale iri daban-daban. Za mu ji wa mutan cewa da makwabci ya san waye makwabci ya san waye abu ya san yadda yake gudanar da bukukuwan sa babu tsoro babu firgici amma yau kuma kash kalubale ya shiga cikin zukatan al'umma cike suke idan ana taro.
Kamfanin Amasco ne injin oil ne ƴan ƙasa sun gane bakin mu ingantacce da ina tukin mota amma ban yi shi kai waye
ai kaji
idan naje wajen juye cewa nake kawai amin juye
sarki
ban san API ba ban san BSA ba kafin shekara biyu har nace injin ina rasa kan juye
ai kaji
na Amasco yazo a wajen Amasco na gane lallai rashin fahimta ne
wa
ashe in kaga API da ya fara da S na petrol ne
to kun ji
API ko da ya fara da C na engine diesel ne
kun ji dai
engine super API SLC FSAE 20W50 ne Vital 2000 API SLC F4SAE 20W50 ne
yawa
zamani na juyawa injina na canzawa kamfanin Amasco ya yi Vital 5000 API SMSAE 20W50 daidai da zamani kenan
kaji
ina masu neman synthetic na motocin kasaitan nan a Amasco tayo synthetic API SN 5W30 0W30 0W20 na kamfanin Amasco nan na injinan zamani duk wannan a kamfanin Amasco ake da su kai da kawai ka zo juye
kenan
juye
wariya tuti
juye
wariya 40
juye
ori super
juye
amalobenye
juye
rondo hd 40
juye
rondo hd 50
juye
amtra engine oil
juye
amdrol engine oil
juye
am gear ep
juye
tf dexterantry
juye
master oil
juye
amagrins sodium
juye
amagrins lithium
juye
makare kai direbobi sun gamsu da bakin man Amasco sinje in ba Amasco bane bare de da Amasco ne ba.
To idan kuma kuka jira wata munin aikicin bari a cidila
gaskiyar magana wannan shaya-shayan da ake shine ummul abayisar jefa cikin wannan mawuyacin halin su guje sana'a an gaji sana'o'i na arziki sun guje su sun guje sana'o'in hannu sun guje kasuwancin sun zama ga sunan babu bas amfanawa kansu komai ba balle a iyayensu balle a al'ummar da ake ciki gaba da
ai yace daidai wannan lokaci an fara buga gangar siyasa ta kakar zaben shekarar 2027 mai zuwa
zajiro kawai fage madubin kanin yanzu dai wannan lokaci an bude gangar siyasa campaign saboda kai dan ji hankali ga al'umma musulmi da ƴan uwa akan irin campaign da za ka yi dan Allah dan Annabi ayi campaign mai tsafta kar a zo wajen campaign mutum ya zo ya sa mutane wawa ko kuma ya dauko makami ko adda ya riga sanar dan uwansa akan wani abu na can na daban duk abin da za ya yi musamman ƴan social media din nan su ma na so ji hankali hankali akan su. Za a ga mutun irin wannan AI din da ake AI da ake yanzu mutun ya riga daukar yana batanci ga shugabanni ko talakawan ma bai dace ba. Saboda kaga yanzu lokaci ne na campaign. Kaga mata mutane ku san abubuwan da ya kamata a yi. Ai campaign na aiki ba wai na aika aika ba. A ce nan wajen ba aiki ba kuma nan wajen an yi aiki. A taimaka al'umma amma mutun ku shiga cikin gari. Ana taro din nan a saka mutane waya ko a shiga kasuwa a saka mutane waya ko a kwace mutane wayoyi. Kaga wannan abin duk bai dace ba. Sannan kuma daman an ce daman kana taka ni Allah ta sa. Wa'annan shugabannin ba Allah ya riga ya zaba. Wannan kuma mu wani abu ne muke yi ne kuma ya kamata a riga a ce mai cikin nutsuwa a cikin hankali bai kamata mu riga duka mutane ba ko muna sata kayan mutane kuma muna dukan wanda sunan campaign daga jam'iyyar dan duka baki da ya kamata da ya hada kai ai campaign mai tsafta bai kamata a ce ana campaign ba na zalunci. Kira na ga kuma yan sanda ya kamata kuma ku sa ido akan wannan. Idan ku ga mu irin wa'annan masu yan daban nan marasa aikin yi suka shigo cikin irin wannan dan Allah idan an kama shi kada a sake shi a bar shi har sai an gama wannan zaben saboda su ne za ga wani bai da kuɗi ko kuma ya cikin shaye-shaye ya zo ya tare rigima a zo har gitsa mutane saboda haka ina jan hankalin yan sanda dan Allah su ma sa ido sosai.
A irin wannan lokaci tuni yan siyasa suka fara wasu wukaken su tare da maida hankali kacokan wajen koma kan kujerun madafin iko a inda wasu sabbi ke kokarin ganin cewa su ma sun dana kujerun mulkin da ko da irin tilin matsaloli da al'umma suke fama da su da kuma suke zargin yan siyasa da cewa sun zama kan wa'o ga madangane da matsalolin da al'umma suke fama da su da suka maida al'umma yan amshin shata da akwai wani lokaci yan siyasa kan bijiro da sabbin dabaru da munuba na garin cewa al'umma sun amince musu sun lamince musu wajen dandanka musu amanonin su amma a ƙarshe sai abin cash sai lissafi ya sauya sabon salo.
Sunana Umar Yusuf. Shawara ta ga al'umma shine al'umma gaskiyar magana ya kamata su waye su zama wayayyu akan harkokin nan na siyasa domin an dade abinda ba shi yake so an dade ana tura mota tana bude mu da hayaki tana tafiya kuma sai da wani ma ba zai ma baibaye din ba gashi da aka bar da al'ummar ba ilimi ba hanyi ba kyakkyawar rayuwa babu kyakkyawan tanadi ga su mahukuntan da suke samun dama suke dare akan kujerun mulki.
To menene ya kamata talaka yau kansa
gaskiya talaka ya kamata ya san kansa ya san cewa kuma ƙuri'a sa ita ce yancin sa kar ya rudu kansa da abin da za a dauka a bashi dan abin da ba zai mai maganin ishirar wannan ranar ba ya zo is sam to jefa al'umma cikin dana sanin da za su shekara 4 ko 8 cikin dana sani suna cizan yasa kowa dai yana gani fitintunu kamar da matasa su ne jagororin al'umma yau ga yadda rayuwar matasan ta koma kuma duk wannan yana da alaka da yanayin shugabannin da masu yan siyasan yau matasa da suke jigo suke iyaye na gobe na gaba sun zama abun tsoro sun zama barazana ga al'ummar da ma manyan da ma waɗanda ma za su zo nan gaba.
Menene ya kamata su kuma sauran al'umma su wajen ganin rayuwar matasan ta inganta?
Eh gaskiyar magana ya kamata a zage dantse sosai su matasan ya kamata su dawo da hankalin su jikin su su san cewa duk wanda zai zo ya dauki wani abu ya ba su ko na kwaya ko na wata wasu kungiyoyi marasa kyau san cewa wannan babu abun da zai haifar masa ba sai kai sai inda za su tashar da na sani wanda babu ci gaba.
A inda ake kallon kallo akuya kallon kura mai kare kallon nama inda kurciya ke kallon danko tsakanin masu mulkin da talakawa da talakawa suke zargin masu mulkin da handa mai dukiyoyin su su kuma masu mulkin ke kallon talakawa a matsayin wanda suke daga jan hakuri da kuma sanya idanu a kallon lamuran masu mulki da wasu lokutan masu mulkin ke kallon talaka tamkar abokan gabar su duk da a iya cewa tushiya ita ce masomin dawa wadai daga cikin dattawa a nan jihar Kano da sagaje suka ga yau a dangane da al'amuran siyasa da rayuwa ya bayyana cewa a wannan lokaci al'amarin siyasa ya sauya sabon salo ma'ana talaka su ne suka zama bayan shugabanni sabane da aka san shugaba shine bawan talaka.
To sunana da ana kira na Alhaji Yusuf. Farko dai wannan yene da muke ciki duk mai rayuwa hadari ne a gaban sa sai mu fata Allah ya kare mu kiyaye mu kuma muke ja irin wannan hadari mu ne muke ja ka mushi inda yake zama hadari cikakke ya zama ja kai a zabo wanda ba ni kirki ba saboda soyayya wani ko abin da ya sa wani ke so ka zagi wanda bai maka laifi ba ba kai masa ba amma saboda wani ya zage shi sai ka wannan turba wannan ba shike mai da mu ba shike hana mu jin dadi shike hana mu rawala da zama lafiya.
Siyasar da aka yi a da ta kishin al'umma.
To ai siyasa da an yi amma yanzu ai ba siyasa ake ba.
Me yake yanzu?
San zuciya tafiya ake ta san zuciya in kai kace baka so ba zan tsaya na binciki me yasa baka so ba ni ma son hawa wannan doro balle ma a ce kai aboki na ne kuma ina kaunarka tunda baka so ni ma bana so ai baka soyayya take ko kiyaya ba duka suna da dalili mai karfi kuma wanda shi ake bi sai a zauna lafiya
kuma ba za ai kuskure ba sai ai daidai amma in dai zaka ji wani ya faɗa ka ce nan zaka tsaya to rashin daidai ya tabbata
ba sani ba ko akwai shawara da za a ba al'umma domin nemo kansu mafita da karan kansu
to abin da muka tashi mana ake kiran shi siyasa wani abu ne na ake tanadi mai kyau a gabatar wa al'umma to amma yanzu ai ba siyasa ake ba kowa domin ba yaro kowa abin da yake so yake faɗa shi shi siyasa ake amma yanzu ai ba siyasa ba ce sai dai Allah dai ya kare mu zamu ci Allah kare mu
to gabanni ba an talakawa ne shin har yanzu haka ake
a'a yanzu talakawan ko muke sai mu ne bayan su abinda suke so suke kawa dole mu bishi idan baka bishi kana zaune sai wani ke ta maka mutunci akan baka ba abinda wani ce yana so ba
to anan ku al'umma nan suka bukata tare da roƙon gwamnatin jihar Kano da taiwa Allah taiwa annabi ta kawo talakawan jihar Kano dauki musamman ga halin da suke ciki na fuskantar cututtukan barazanar cizon sauro da ke haifar da cutar ciwon hanta da malaria da kuma cutar typhoid al'umma sun dade suna koka tare da bayyana bukatun su kawo daukin gaggawa musamman saboda yadda sauro ke gasa al'umma gujiya a hannu da har su sakata musamman a lokacin bacci ba ga cututtuka da dama da cutar cizon sauron ke haddasawa
to sunana ambassador Aramu to kira da nake ga gwamna da ciyamomin mu ya kamata su taimaki al'umma da feshin sauro wanda zaka ga wannan zafin da ake yi wallahi nake gaya ma ko ka shiga net amma yanda ka san baka shiga net ba saboda cizon sauro din yana hana mutane bacci ga cututtuka ta malaria to dan Allah gwamna a waiwayo irin yanda gwamnonin baya suka yi da kauyuka da birane da ko ina dai lunguna a rinka yi wa mutane feshi saboda mu mutane al'umma yanzu mu duk mun hakura da wasu ayyuka kawai ayi kokarin ta a samu wa mutane harkar lafiyar su to kaga in dai sauro yana cicizan mutane ko yanzu in ka je asibitoci zaka ga duk a cike suke da marasa lafiya yara da manya nefa duk da ko kusan mutane duk yanzu su suke nemo wa kansu wuta duk da an koma ta sola kudin mu ne kudin al'umma ne
to ai dama salam magana na cewa tabbas cuta ba ita ce mutuwa ba kuma gyara kayanka lashaka ba zai taba zama sauke maraba ba wanda da wannan maka karshen shirin namu na rikicin duniya kamera yake sa adan haka a madadin kowa da kowa musamman yan uwa abokan aiki Hajar Adalladan Ajumawa dan uwa Mustapha bin Adam nika sunana Bashir Idris Ungo ke cewa mada shiri na gaba kannan wassalamu alaikum